Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeli. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden za ta ajiye tsarin bambance tsakanin sha'anin cikin gida da na kasashen waje, wanda aka saba da shi a Amurka wurin tinkarin batutuwan barazana ga tsaron kasa. Manufofin kasashen waje su ne na cikin gida, haka zalika manufofin cikin gida su ne na kasashen waje, inji mai ba da shawara akan tsaron kasa Jake Sullivan, yana fadawa masu zaman sauraren shi ta yanar gizo. Ya kamata mu dauki matakai da zamu karfafa kanmu domin magance matsaloli da muke fuskanta a fadin duniya, inji Sullivan. Yace yanzu haka babban kalubalen tsaron kasa dake gaban Amurka shine ta maida hankali ta gyara harkokinta na cikin gida. A hali da ake ji kuma, ƴan majalisa da dama a Amurka a cikin wannan lokaci suna fuskantar barazana ga tsaron su, a yayin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira ga ƙarin jami'an tsaro a majalisun dokokin, kada ta yi zargin cewa hadari ba da jama'a kadai suke fuskanta ba, har ma da abokan gaba na cikin majalisar kanta. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis na haska batun karuwan tankiya tsakanin jam'iyyun siyasa a majalisar akan damuwar kare lafiyarsu tun bayan hari da aka kai a majalisa a cikin wannan wata da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai. Mutum biyar ne suka mutu a cikin tarzomar. Sama da 'yan majalisa 30 ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa wannan mako da ke kira ga ƙarin tsaro a gundumominsu. Suna faɗin cewa barazana akan 'yan majalisa na ƙaruwa ainun a cikin 'yan shekaru. Rundunar 'yan sanda a majalisar dokokin Amurka ta ce tana ɗaukar matakan kare 'yan majalisar yayin da za su je da dawowa aiki, a cewar wani saƙon imel da shugaban 'yan sandan majalisar ya aika wanda kamfanin dallancin labaran Associated Press ta gano a jiya Juma'a. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta yi bukin zagayowar shekara da ta ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiyar jama'a ta ƙasa da ƙasa game da cutar COVID-19 ta hanyar kira ga ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakan daƙile yaduwar annobar. A jiya Juma'a, a wani taro da hukumar ta saba yi a helkwatanta a Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce shekarar da ta gabata ranar Asabar adadin kamuwa da cutar bai kai guda 100 ba, kana babu wanda ya mutu a cutar a wajen China. A wannan mako mutane da suka kamu da cutar sun haura miliyan 100, kana mace-mace kuma ta tasar ma miliyan guda 100,200. Tedros ya faɗa cewa a wancan lokacin ya gargaɗi duniya cewa akwai damar daƙile yaduwar cutar. Ya kuma ƙara da cewa wasu ƙasashen sun ɗauki shawarwarin, wasu kuma sun ki ɗauka. Tedros ya ce allurar rigakafi da aka samu yanzu ta sake baiwa duniya wata dama ta kawo ƙarshen wannan annoba. Kane ya ce bai kamace a yi warwaso da rigakafin ba, a raba daidai wadaida tsakanin ƙasashe masu arziki da matalauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da tsauraran matakai akan matafiya a wani matakin mai da martani ga bullar sabuwar cutar coronavirus da suka hada da wajabta killacewa a otel da matafiyan za su biya kudin otel din idan suka isa Canada. Kana an dakatar da jigilar jirage zuwa Mexico da duk kasashen yankin Caribbean har izuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trudeau ya kuma sanar cewa baicin gwajin cutar kafin tasowa zuwa Canada, gwamnati za ta buƙaci a fara tilasta gwajin a filin saukan jiragen sama akan duk mutumin da ya shigo Canada. Hakan na nufin matafiya za su jira sakamakon gwajin nasu tsawon kwanaki 3 a otel ɗin da za su biya, wanda ake sa ran ba zai haura dalar Amurka 2,000, inji Trudeau. Ya ƙara da cewa wanda sakamakon ya nuna ya kamu za a killace shi a gida tare da sanya ido a kansa da kuma ƙarfafa matakai. Shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a ya sanya hannu akan ƙudurin faɗaɗa yarjejeniyar takaita ƙirƙirar makaman nukuliya wacce ta rage tsakanin Amurka da Rasha mako guda kafin ta kammala aiki. Majalisun dokokin Rasha a ranar Laraba sun kada ƙuri'un bai daya na amincewa da faɗaɗa yarjejeniyar ta New Start tsawon shekaru biyar. Putin da shugaban Amurka Joe Biden sun tattauna akan yarjejeniyar nukuliyar wuni guda kafin sanya hannun. Kana mahukunta a Kremlin sun amince su kammala duk wasu shirye-shirye a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A ƙarshe, shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara jibge jami'an tsaro masu shiga tsakanin rikicin ƙabilanci idan yaki ya kaure a jihar Jonglei da garin Fibo na gwamnatin wurin, wani yanki da ake yawan samun mummunar arangama. Ya ce nan gaba, idan kuka je kuka yi faɗa, ba zan kawo muku agaji ba, kana ba zan kafa wani kwamiti da zai je inda aka yi yakin ba. Na yanke shawara duk wani rikici da zai sake tashi, ba zan aika da sojoji ko 'yan sanda ba. Zan kyale ku ci gaba da yaki har sai bangare ɗaya ya gudu. Salva Kiir yana faɗa a ranar Laraba, yayin da yake jawabi a wani taron zaman lafiya tsakanin ƙabilun Jonglei da Fibo a birnin Juba. Nan da dan masu sharhi akan siyasa suka ce matakan da Kiir ke ɗauka akan wannan batu ba su dace ba, a don haka sun kira ga shugaban ƙasar da ya janye waɗannan kalamai nasa.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Da fatar an wayi gari lafiya. Na goma barka da sake
yawa, barka ka dai.
Ya kwana biyu
wallahi, alhamdulillah kin sha hutu,
mun same ku lafiya.
Wallahi kin same mu lafiya, muna nan muna tsaron gida.
Na ci samun sakonni kan wata ma na ta aika mutu da sakonni, wai ana ce wai na anti grace ce ne, na ce baba ya bani hutu.
Eh haka, na baki hutu kuma ina ta Allah Allah ki dawo.
Na ce baba ya ce je huta.
Eh to, yayi kuma kin dawo.
Ai ku ba zariya, ku ba zariya, na ce to. To na ce baba, me ya dauke maka hankali a duniya Amurka wannan makon?
Eh to,
ma'arufakin Lalo,
baban da bin gaskiya fa a duniyar Amurka wato
duniyar Amurka mu albakin
batun corona nan da har yau yake cinyewa da kuma irin matakan da hukumomi suke dauka na ganin an magance wannan lamari na coronavirus da kuma wato karfafa ko kuma karfafa dokokin saka abun rufe huska
da ake ƙara jaddadawa yanzu har ana maganan cewa ma yanzu da wannan sabon nau'in corona nan da aka tabbala a waɗansu ƙasashe ana maganan cewa ma yanzu takunkumin nan ka rika ruba shi wayan ana son a samu kariya ta wancan nau'in dan suna ana ganin tafi wannan wanda ake fama da ita ƙarfi to wai a rika ruba shi takunkumin nan
Ni fa da ga mutane suna sa bibiyu din nan fa.
Ni ko da naje Najeriya gaskiya na rika sa bibiyu a wadan surare sabili da dalili shine galibin mutane ba sa sawa. Wato kai kana sa nasu, ka sa naka ka kare kanka ka kare su kuma ka kare tunda ba sa sawa domin su kare ka.
Haka dan ne.
To amma anan da yake ko dan kankanan yaro ma an za fita da shi ana sa mishi in dai ba jariri ba kaga kowa yana taimaka ma kowa.
Wallahi gaskiya ne. An ce hanyar lafiya a mita
shi. To Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i kamar yadda muke faɗa kowane lokaci dokokin nan an gindaya ne domin kare kanmu ba doka bace da za ta nawaita mana. Ka kare kanka ka kare kaunatattunka ka kare wani kowa ya kare kowa kowa yana taimaka ma kowa ne ko
gaskiya
to Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i to yau dai
yau
ne yau ranar mu ce na goma
eh gaskiya
yau waɗansu menene ake cewa na ji ana labarin ƴan Kaduna da san banza ba ni na faɗa ba na ikara ba ni na faɗa ba labari na ji haka aka ce wai a Kaduna
ikon Allah
aka ce wai a Kaduna wai akwai ba su san na banza duk inda aka yi biki ba a gayyace su ba kaga anan na Gombe in duk bikin da za a yi in ba a gayyace ka ba baka zuwa domin ana kirga yawan kan mutane yawa yawan kan mutane yawa yawan kujerun da za a aje saboda haka ba in ba a gayyace ka ba baka zuwa biki to amma a Najeriya ko kuma kasashen mu na Afirka in dai aka ji biki na kowa ne yawan mutanen da za su zo ma wai yawan sanin ka da jama'a yawan farin jinin ka ko
na kowa ne
ko da za su ci abinci ko ba za su ci ba a dai tare jama'a
haka dani
to kenan sai wannan yana bi duk inda yaji tunda dai a can Najeriya da gani dai ni ban san yadda ake ba a Ghana amma dai baba a Najeriya in kana da hali talla aure zakai ka je radio ko TV wato kowa ya zo kenan ba
barin kokowa a gadan ma haka ake yi
to shikenan shi wannan yana jira a gidan radio Kaduna yaji cewa yau Isa lawal ikara zai aure da wane sani Shaibu Malin Fashi to haka
yake
a wace unguwa karfe nawa sai gaba ya tafi ya je in ya samu ya ci abinci ce to Allah ya kara kai mu shi ke na waje karo kuma sai gaban da ya samu kanshi a gidan mutuwa a gidan mutuwa ka san ko gidan mutuwa ba ana fa ana cin abinci musamman ma zaka galibi a lokacin da ake zaman makocin nan
dan shirye wani abin sanata
za a ta kawo gudunmuwa abinci a ta dafa abinci dai har a gama addu'o'i a watsi haka abinci dai za a ta kowa ya zo a ta bashi to shi wannan haka in ya je shi ma an yi ko kudin da ake mutuwa shi ma sai ya je shi kenan ya ci abinci a lokaci aka watse sai ya ce to shi kenan Allah kuma Allah ya kara Allah ya kai mu
Allah sa a dada ke dan wai da wawai ci tuwon gidan mutuwa
yau muna biki a sashen Hausa muna aurowa a sashen Hausa yau bukukuwa muke ji da shi tun jiya muka fara
a lallai plus one minus one kenan
ai banda gidan ikara banda gidan ikara a gidan Sani Shaibu Malin Fashi ne ake plus one minus one amma na ikara shi ta Fulani yake bai kaiwa gidan kowa
shi kowa yake gidan
shi ce na shi ya tara
Yeah.
kai ga haka bari mu mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Malam Salisu Sale da aka fi sani da lakabi Sunshine na AKTH ko menene AKTH ya sani saboda rasuwar kawun shi Dr. Muhammad Salisu mijin yawa. Allah ya ji kan mamaki, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. To kamar yadda na faɗa na goma yau auren raki muke ji da su. Da farko dai kamar yadda na ce tun jiya muka fara bukukuwan wannan aure, Sani Shaibu Malin Fashi da Isa Lawal Ikara wakilanmu da suke zaune a Kaduna, dukansu suna dai zama a Kaduna ne. Sani Shaibu Malin Fashi yake ɗauko rahoto a jihohin Zamfara da Katsina, shi kuma wakilinmu Isa Lawal Ikara shi ne wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a Kaduna. To dukansu suna ta bukukuwa tun jiya dai kamar yadda nace aka fara. Shi Sani Shaibu Malin Fashi yana aure da ƴaƴan shi guda uku, waka zalika shi ma Isa Lawal Ikaram. To shi jiya aka fara, muka fara aurewa Asiya Shani Sani Shaibu Malin Fashi da angonta Adnan Rabiu Aliyu, jiya su aka daura musu aure da karfe 10:30 na an dai daura auren nan ne jiya Juma'a kamar yadda na faɗa. To muna ma an gode amarya barka da shigowa wannan ƙarin girma da suka samu a Turanci kuna cewa promotion kenan ba zuwa wannan sabon babin rayuwa. To banda Asiya Sani Shaibu Malin Fashi kuma yana aure da ƴaƴansa maza Sa'id da kuma Al-Amin, wato shi injiniya Sa'id Sani Shaibu Malin Fashi zai auri Sa'adatu Dahiru Abubakar Turajo a yau din nan da karfe 1:30 na rana. Zai auren ne a masallacin Umar bin Khattab da ke Dangi Bridge a kan hanyar Zaria a birnin Kano. Shi kuma dan mu na biyu injiniya Al-Amin Sani Shaibu Malin Fashi da shi kuma zai auri Hafsat Abubakar Sadiq, su kuma zai auren nasu ne su ma da karfe 10:11 na safe a yau din nan a Emia Palace a birnin Zaria. To waɗannan aurereki na gidan Sani Shaibu Malin Fashi waɗanda za a yi, waɗanda aka yi da aka kuma yi yau. To sai na ce maka shi na Ikara ta Fulani yake, wato Ikara
shi banda kawo mai baya kai waki
ne, so yake wannan Ikaran duk cika ta kar kowa ya bar garin, wato dan shi Zainu Hamisu Ikara ko da kuma Hassana Lawal Ikara dukan su shi ya rike su suna cin tuwo tare, suka tashi tare, sai kuma aka dace za su auri juna
masha Allah.
Sai kuma Abubakar Jibril ABK da kuma shi kuma wanda zai auri Asiya Lawal Ikara, dukan auren rakin nan za a yi su ne a yau din nan da karfe 2 na rana a gidan Dogaye Makera Ikara. Wato za a yi buku, za a yi biki kenan yau ne. Ai shi ne nace yau za a yi na shi a gidan a waɗannan gidajen waɗannan masu neman yau sai kun baje.
Ba karami ba ma. Ai kin ga mu ba ma san ban za, amma dai da mun san inda za a yi ko kusa ne. Kin ga da mu ma mun je mu ci mu gyatse.
Akwai ɗiban gadi ba, to Allah ya sa
akwai ɗiban gadi ba.
Wannan auren da ke a Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare. Kai ma kana da wani aure na gani.
Amin subba amin. Amin. Haka ne, akwai wato wannan ke cewa gaisuwa da fatar alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Yace ina matukan farin ciki da Allah ya nuna mana babban abokina, wato marigayi Abu Dan Dare makiri fana lallikin
kiji abin gida. Ai, ku ne masu, ku da kuke da buki, ashe ku
kwarmai kwa namu ne abin maganin akwabi mu. To sai kuma wannan tayin murna da zamu mika ba Hajiya Salma, wato shugaban karaban hukumar is a yawa so municipal assembly da ke Accra, wato MCE na Nima kenan, da dan uwanta chairman Papa Angola, wato chairman masu shirye-shiryen radio da television na Hausa a Ghana, wato na auren da dan su kenan da ake kira Dr. Isham Muhammad Sinari, wanda aka yi a ranar Lahadi da ta gabata. To nan kuma muna addu'a Allah ba da zaman lafiya ya ba su zuri'a tayyiba ya kuma sa alkhairi a cikin zaman da za su yi.
To amin suma amin, kamar yadda muka ce yau ranar auren raki ne, sabili da haka za mu taya su holewa da waƙe-waƙen soyayya ko?
Dai.
Auren raki ne, muna cikin hididdimin aure ne. To labarin aure zan baka. Wai.
Dede ne.
Ka san wannan zamanin, ban san to kai dai fuma zaki to, amma ban san ko kai tunda kana harkan sada zumuntar nan, kafofin sada zumuntar nan, ba za ka rasa ganin yadda ake yayin kwalliya ko mu a nan ma, wato kwalliya ka ga wani a kwalliyance ka gan shi kafin kwalliyan nan, ba za ka taɓa sanin wannan ba ne. Yana sake fasalin mutane gabaki ɗaya. Wato wannan zamanin
kware sannan wanke malam
da ake da dai kunshi ake yi, amarya kunshi haba. To amma wannan karan ban san ko ana kunshi na har yanzu ba, amma abin da aka fi mai da hankali akai shine kwalliyar
fuska sai jajazar.
To shikenan, ashe amarya wata wani ango da ya aure amarya
a wata haka
ta kware a yin kwalliyar nan. To duk lokacin da ya ga wannan lokacin da yana neman ta kullun, yana ganin ta a cikin kulliyar nan ne kullun, bai taba ganin ta ainihin yadda take ba.
A cikin kwalliya haka, bai taba ganin ta ainihin ita kanta ba.
Aka zo aka yi nema, aka zo aka yi aure. To tunda dai ba a kwanciya da kwalliya za a yi wanka tukuna. Shi kenan sai ya duba wa zai gani sai ya ga matan nan ainihin yadda take.
Inda kwalliya dole a goge.
Hankalin shi ya tashi. Ya auren sai kuma wai a cikin makon kawatan da take mai ta kwalliyan tana cikin cika shekara, tana cewa me za a ce mata da yake sun shaku kuma suna da dan abun hali, sai tace wai kawatan na mai gida ko za a ce ma kawatan nan iPhone. Waya ta zamani mai tsada. Shikenan yace ba damuwa. Shikenan da ya tafi sai je sau ya karbi kwalin iPhone. Kwalin da ya samu aka bashi kwalin iPhone din nan ya je sayi. Ban san ko ku gane kuna da wannan irin, akwai wata yar wayar salula a Najeriya dai tsada ta 3,000. Tana da etochila. Kuma na farko batirin ta bai mutuwa da wuri. Kana har yar waka take yi, ni ko tafiya nan ma in kana son maganin barayi sai wannan wayan.
Na gane. Shi ake ce ma a Ghana ana cewa banci duya, wato itacen rogo.
To
itacen rogo ke da
banci duya. Sai ya so mata banci duya, ya saka ta a cikin kwalin iPhone din, ya nade shi da ake ba da kyauta
har ta
ga iPhone hawa, tana ta murna tana nagode. Shi kenan aka tace bude, tace bude, tace bude bude, sai ta bude da ta bude kawai. Me za ka gani
banci duya
wannan, wace ta kira ta banci duya? Shi kenan ga banci duya, yace tace ban gane ba. Yace ashe ba daɗi, ashe ba daɗi, kike shafa mata ki rindade su ki sa su
ki ta,
amma aka buɗe wannan su ne daban. Ke ba ki ji
dai ai wadan makeup din dan kisa, akwai wanda da gani shi ma haka. shi baya bayan yayi bashi da in fact kan social media ne na gani ashe irin zaden da ke kan huskan matan nan wato ya kai kwata aka sa wannan makwabcin nan kwalliyar nan aka rufe wannan abin sai da aka zo ta zo gida ta share ya ga haka kike to shi fa daga gurin yace gaskiya an tuce shi in ma ya biya sai da ki ba irin wanda ya biya wancan ba dole a masa rage
daga Ghana har zuwa Najeriya yace shikenan amma da mishi da kudin shi an rode shi ai to bari mu ga ko za ko ka san wannan zamani yana sa a kafa dokoki iri to kina nan gaba kina waye sani ko a kafa dokar yaudara
ta kwaliya akawo na yaudara ta daƙura yaudara ta kwaliya haka
to isa lawal ikara da iyalinka sani sha'ibin malumfashi da iyalinka dukan ku muna muku barka Allah ya sa sun samu gidaje Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare
amin amin summa amin
to yanzu a madadin
Baba ya koma kiri.
Alheri ke muku fatan alheri Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan bala'i na corona lami lafiya muna ƙara yi ma ƴaƴanmu fatan alheri.
Ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku